الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وإن كنا نذله إجلالا حقا، وإن كنا نرجو أن نكون من أهل شفاعته يوم القيامة، فهذه مظاهر محبته أو بعض منها. أولا، الإيمان به إيمانا صادقا، وحبه أعظم من حب الولد والوالد والناس أجمعين، وتعلم دينه وتفهمه فهما صحيحا. ثانيا، نشر دينه وبيان هديه والدعوة إلى سنته كما فعل صحابته رضوان الله عليهم. لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ما زال محصورا في الجزيرة العربية إلا كرزمة قليلة من الناس أخذت بهذا الدين خارج الجزيرة. وبوفاته ارتدت بعض الأعراب، فنقص عدد المسلمين عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بتوفيق الله تعالى ثم بفضل ما قام به الصحابة من الدعوة والجهاد والتعليم، وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن من الزمان. ولكن الإسلام وصل إلى هذه المدينة، مدينة كانوا كما تروي كتب التاريخ أكثر من 600 عام، ولكن لا زالت الوطنية موجودة على مشارف هذه المدينة في مسافة لا تزيد على 50 كيلومتر. فالوطنيون موجودون في الحكومات المحلية، في بيبيد وفي كاراي وفي رانو وفي كيبيا وفي غيرها من الحكومات المحلية. أين المسلمون؟ أين أحباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقا؟ أين الذين يتبعونه اتباعا صادقا؟ أين الذين يؤمنون به؟ ولماذا ما نشروا دينه؟ ولماذا ما دعوا إلى دينه؟ ولماذا ما نشروا سنته كما فعل الصحابة؟ نشروا الإسلام حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن من الزمن، في سنوات لا تزيد على 25 سنة. افتتحت فارس والروم، ودخل الإسلام في أفريقيا، وافتتحت مصر، ووصل الإسلام إلى أندلس. كل ذلك في سنوات لا تزيد على 30 عاما. كيف جاهدوا؟ حيث لم تتح لهم من الوسائل ما أتيحت لنا، ليس عندهم لا السيارات ولا الطائرات ولا الأدوات الموجودة في زمننا. فهم أقل منا عددا وعدة، لكنهم صادقون في إيمانهم وصادقون في محبتهم. ثالثا، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، الدفاع عنه وعن سنته. خامسا، محبة أهل بيته الطاهرين. سادسا، محبة الداعين إلى سنته وتأييدهم. كل هذا من مظاهر المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا الاحتفالات ولا الأكل ولا الشرب ولا الرقص ولا المواديد التي يقوم بها الصوفية. نسأل الله العفو والعافية. يا أيها المسلمين، يا من ميتو أكون ونن من بريم البركة، بيّن فللر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن مدوك شمت أينسا da girman nasabarsa da tsarkin tsakansa da asalinsa. Mun bayyana cewa shi ne sayyidu waladi Adam, shugaban ƴaƴan annabi Adam gaba ɗaya, shi ne ma'abucin tutar yabo a ranar tashir kiyama. Asa an yaba asa ka rabbuka makaman mahmuda, shi ne ma'abucin babban ceton da annabi Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa za su ba da uzurin cewa matsayinsu bai kai ba a je wuri shi, mutane su tsunguma zuwa wajen shi don ya cece su, ya ce ana laha ana laha ana laha, ni ne mai wannan matsayin, ni ne mai wannan matsayin. Shi ne farkon mai yin ceto, shi ne farkon wanda za a karɓi cetonsa, shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage don shi ya fito kafin kowa a ranar tashin kiyama, shi ne farkon wanda zai shiga aljanna, shi ne ma'abucin tafkeken tafkin nan wanda girmansa da fadinsa yace ya kai fadin da ke tsakanin garin Ailata da kuma Juhufa, wanda ta fi tazarar kilomita 1,500 ko 2,000. Fadin tabkinsa kenan, tabkin Al-Kautsara, wanda Allah yake fante shi da shi. Shi yafi kowa kyawun halitta, shi yafi kowa kyan hali, shi yafi dukkan mutane kyauta, shi yafi su tsarkin harshe da daɗin magana, shi yafi su fasahar zance. Shi ne zancensa yafi na kowa fitowa fili, shi yafi dukkan mutane jarunta da sadaukantaka. Babu wanda yafi shi jin kai da tausayi da rahama. Yafi kowa tsoron Allah, yafi kowa da'a da biyayya ga Allah, yafi kowa dayuwa zuwa ga abin da Allah yake ayi. A takaice, a jumlace, a mulmula, a dunkule, babu wani alkhairi cikin alkhairin duniya face manzon Allah ya riga mutane yi kuma ya kiraye su ya ce ku zo ku yi. Babu wani sharri da zai cutar da ɗan adam a rayuwarsa ta duniya ko ta kiyama face manzon Allah ya razanar, ya firgitar, ya tsoratar da mutane, ya gargaɗe su, ya ja kunnen su a kai. Shi ne annabin Siriya, shi ne annabin rahama, mai kyakkyawan hali, mai daddaɗan zance, mai kyakkyawan aiki. Ubangiji ya ce da shi, fabima rahmatin min Allahi limta lakum, saboda jinkan Allah gare ka da tausayawarsa gare ka, sai ya sa ka kazanto mai kyakkyawar ɗabi'a, mai taushin hali da kyakkyawar mu'amala. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, inda ka kasance fazzan mai mummunan hali, ghalizal qalbi mai kaushin zuciya da kulli da nunkubarci a zuci, lam faddu min hawlik, da mutane sun dare sun rabu da kai ba su yi imani da kai ba. Amma tunda kana da kyan hali, kana da kyan ɗabi'a, sai adadin mabiyanka ya tsara mabiyan dukkan wani annabi da bai taɓa zuwa a ban kasa. Wanda suka yi imani da kai, yawansu ya shallake dukkan waɗanda suka yi imani da wani annabi ko manzo a ban kasa kafin ka. Fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, rinka yin abubuwa a gare su in sun yi ba daidai ba, rinka shawartar su cikin waɗansu al'amuran da wahayi bai zo ba a kansu. Fa idza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lalle manzo Allah shi ne mai kira zuwa ga alkhairi, mai bishara da gidan aljanna ga masu imani da aikin kirki, mai gargadi da gidan wuta game da waɗanda suke shirka ko bid'a ko mugunyar zance da aiki. Allah ce da shi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, ya kai wannan annabi, lalle mun turo ka dan ka zanto mai saida akan mutanenka, mai butara, mai dan kunne da gargadi, mai kira zuwa ga Allah bi idnihi, da umarnin Allah da izininsa, wa sirajan munira, mun aiko ka dan ka zanto fitila da za ta haskake duniya, ta kori duhun jahilci da kafirci, ta kori zalunci da tabbatar da adalci a ban kasa. Ya zo cikin sahih Bukhari daga Abu ibn Yasar, yace na tambayi Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah ta kare da a gare shi, yaya siffar annabi take a cikin ad-daura? Sai yace dini, innahu lamawsufun fi at-taura bi ba'd sifatihi fi al-Qur'an, lalle an siffanta shi cikin ad-daura da wani bangare na siffofinsa dake cikin Al-Qur'ani. A cikin at-taura Allah ya ce, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, kamar yadda zuma karanta aya akan haka. Sannan wa hirzan lil ummiyin, kai ne hirzi da tsaro da kariya dangane da mutanen da ba a taɓa saukar musu da lissafi ba a da, gama garin mutane Larabawa kenan. Zuwanka shi ne zai zame musu tsaro daga azabar Allah, daga fushin Ubangiji. Anta abdi wa rasuli, kai bawana ne sannan kuma manzona ne. Waɗannan kalmomi biyu akwai hikima a cikinsu. Bawa yake tsakanin shi da Allah, alaƙa ce ta bawa da mai bawan, ta mai halitta da abin halitta. Allah shi ne abin halitta, manzon Allah shi aka halitta. Allah shi ake wa bauta, manzon Allah shi ne mai yin bauta ɗin. Duk da yana da babban matsayi, amma ba ya da wani ɓangare na siffofi na ilahantaka ko rububiyyantaka, ballantana ya zanto kishiya ga Allah ko tsara ga Allah ko sa'a ko tamka ko kini ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, manzo Allah Abdullah ne. sannan kuma rasulullahi wannan dan a baki matsayi na risala wanda ta bambanta shi da sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba sannan kuma ta dauke shi matsayin ya dauke shi ya dora shi akan matsayin da yake ne na sauran annabawa da manzanni anta abdi wa rasuli sammai sukal mutawakkil na ambace ka suna al mutawakkil mai dogaro wannan suna ne cikin sunayen manzon Allah a at-taura laysa bi fadl wala ghalib ba fadl bane mai kaucin hali wala ghalib ba mai kaucin zuciya bane da rikin tausayi wala sahabin bil aswaq baya raki a kasuwa daga murya da hayaniya a rinka jin shi wajen saye ko sayarwa ko hira da mutane yakan yi magana ne da sautin da daidai mai saurare yake bukata bai yi kaɗan ba ballantana ka ce me ka ce bai yawa ba ballantana ya timar da kundanka sallallahu alaihi wa sallam yakan yi saiti ya buɗe sautinsa daidai bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa bi sakhabin fil aswaq baya daga murya a kasuwa wala yadfa bi sayyi'ati sayyi'a in an yi masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yakan yi abuwa ne yakan yi gafara sallallahu alaihi wa sallam walan yaqdibahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awda Allah ba zai karbi rayuwarsa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini a sanadiyar zuwansa bi an yaqulu ta yadda duniyar da ta yi zamani da shi za ta ce la ilaha illallah wato a shiga musulunci a furta kalmar shahada a ɗayanta Allah da ibada a kaɗaita manzansa da biyayya wa yuftaha biha a'yunul ummi a tarziyar haka a buɗe idanun da suka makance wa azanul summu a buɗe kunnuwan da suka kurince wa gaskiya wa qulubul ghul a buɗe zukatan da suka doɗe suka toke alkhairi baya cikinsu manzan Allah ne mabuɗin zukata a sanadiyarsa Allah ya buɗe zukatan mutane manzan Allah ne mabuɗin kunnuwa sanadiyarsa mutane suka saurari alkhairi suka ji gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya yayewa jama'a yana da ke kan idansu wanda ta hana su ganin tafarkin shirya ta hana su ganin gaskiya ubangiji ta Allah cikin hikimarsa ya maimaita shi a wannan matsayi haka ne sahabbai kan sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah zukatansu sun buɗe bayan da suna kulle idanunsu sun buɗe bayan da suna rufe kunnuwansu sun buɗe bayan da suna toshe sun fahimci musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci a matsayinsa na aqida wanda zuciya za ta kudurce musulunci a matsayinsa na dokoki na ibada da ake yi safiya da dare musulunci a matsayinsa na dabi'u da halaye na gari har sai da fadar Allah ta gaskata a kansa inda Allah ke cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu lalle waɗanda suka yi imani da shi ciwa shi manzon Allah fallazina amanu bihi wanda wannan kalma ta gaskata a kansu a ajin farko su ne su haɓɓa manzon Allah wa azzaruhu suka ƙarfafe shi su ne baradan fama da suka tsaya yaƙi a Badr su suka raka shi Uhud da su aka yi Ghazwatul Ahzab da su aka yaƙi Banu Qurayza da Banu Kainuka da Banu Nadir da su aka tafi Tabuka da su aka kai aka koma wajen yaɗa addinin musulunci azzaruhu sun karfafe shi wa nasaruhu sun taimake shi wa tabu'un nuran da zai unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi shi ne alkur'ani mai girma Allah ce ula'ika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta su ne masu tsira daga gidan fushin Allah da azabarsa zuwa ga gidan yardarsa da rahamarsa ula'ika humul muflihun lalle su ne masu rabauta ya ɗan uwa dukkan alkhairi yana cikin imani da wannan manzo da koyi da shi da bin sunnarsa da bin sawayensa cikin abin da ya ce ko ya ce kar a yi lalle ne a biyayya a gare shi ana buƙatar tsira ya ɗan uwa ya riga ya zama al'ada a duk lokacin da aka ce watan Rabiul Awwal ya zo za su samu musulmai a ɓangarori na duniya daban-daban sukan yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu a ranar haihuwa 12 ga wata waɗansu a ranar suna wato kinan ranar 19 ga wata waɗansu kafin ranar sunan waɗansu kafin ranar haihuwar waɗansu ma kafin watan waɗansu su raka watan waɗansu da daddare waɗansu da rana waɗansu da hansi waɗansu da la'asar likis wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sana'a tsammanin su aiki suke yi na gari wanda ba wanda ya kai idan ka tambaye su menene dalilin da yasa kuke yin maulidi, za su ce bayyana san annabi, tunatar da mutane babban matsayinsa. Ni ma na yi tarayya da ku, san annabi abu ne wanda yake wajibi, na yi tarayya da ku akan cewa bayyana matsayinsa abu ne wanda yake wajibi, sai dai ta wace hanya za a nuna san nasi, ta wace hanya za a bayyana wa mutane matsayinsa a tallata shiriyarsa. Hanya ɗaya da Allah ya amince da ita wajen bayyana matsayin annabi da bayyana son shi, farko imani da shi, imani na gaskiya, yin da'a zuwa gare shi, kiran mutane zuwa ga shiriyarsa, zuwa ga addininsa, yaɗa sunnarsa, koyan hali irin nashi, koyan ɗabi'a da zama da kwanciya da tashi irin nashi, yanayin yadda ya sanya tufafi, yanayin yadda ya ci ko ya sha, a halin da ya fi koyi zaɗin kwaikwayensa, ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u nasa, yin kwalliya da halayya irin tashi, wannan ita ce mafi fifiyar hanya, tabbatacciyar hanya ta nuna san annabi, ta bayyana matsayin annabi. Amma biki kaɗai baya wadatarwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ko bayyana shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin biki abu ne wanda yake na dangan ba gaske ba, abin da yake gaske shine imani, shine da'awa, shine jihadi, shine hijira, shine karantarwa, shine wa'azantarwa, shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amma kaga biki kuwa shine ka sha, ka more, ka gungude, wani lokacin a cakuɗi maza da mata, wani lokacin yara ƙanana su zo suna rawa a gaban mutane masu ƙananan shekaru, yara ƙanana masu ƙananan shekaru a gaban tsofaffi masu shekaru suna musu rawa, suna yi wa annabi waƙa. Wannan gangan ne ba gaske ba ne ba. Gaske ita ce da'awa, ita ce wa'azi, ita ce al'amru bil ma'ruf, ita ce annahyi anil munkar, ba ci da sha da morewa da gwangwajewa ba. Wannan gangan ne ba gaske ba ne, wargi ne, ba abu ne wanda yake na daidai ba. Hanyar kiran mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya da shiriyarsa, wanda ita ce hanya ta nuna kauna a gare shi, ta nuna lallai muna tare da shi. Don haka sahabbai suka yi, haka tabi'ai suka yi, haka tabi'in suka yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekarunsa na wa'azi, shekaru 23 13 a Makka 10 a Madina, bai taɓa kiran mutane zuwa ga zuwa a yi biki don tunawa da ranar haihuwarsa ba. Wanda ko shi ya fi cancantar ya kirayi mutane zuwa ga hakan, in hakan gaske ne, in hakan addini ne, in haka abin neman lada ne. Halifofinsa Khulafa'ur Rashidun, da yake alaikum bi sunnati wa sunnati Khulafa'ur Rashidun wa sunnati Khulafa'ur Rashidin al-Mahdiyyin min ba'di, hukun nan suka zo suka mulki shekaru 30 sur, kowa yana matsayin halifa, ba gwamnan Kano ba, shugaban ƙasar Najeriya ba, ba shugaban Afirka ba, shugaba na duniyar musulunci, a matsayinsa na halifan manzon Allah, wakilin manzon Allah a ban ƙasa, wanda ya fi kowa son manzon Allah a zamaninsa. Amma babu ɗaya daga cikinsu da ya taɓa ware wata rana ya ce a yi hutu, yau maulidi ake, ko ku zo a yi bikin maulidi, ko ya ware waɗansu mankudan kuɗaɗe, ko dai ku ce abinda suka yi su ba sa son annabi ku kuke so, ko ku ce su suke son annabi ku ba ku san hanyar da ake son ta ba. Ya kamata ku zaɓi ɗaya cikin waɗannan al'amuran guda biyu. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi, haka duk wanda ya biyo bayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi. Tabi'ai da tabi'u tabi'ina, ƙarni guda uku da suka fi kowane ƙarni tsarki, da manzon Allah ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum. Ƙarni guda uku, tsarai ko na sahabbai, tabi'ai da tabi'u tabi'ina, gaba ɗayan su ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa yin maulidi, ko shi kaɗai, ko da sunan gwamnati, ɗaiɗaikun mutane a fili ko a ɓoye, a cikin gida, a rufe ko a ƙofar gida ko a masallaci, ko ya kashe ciki ko kada kashe ciki, ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa yi. Ya rage na suna san annabi ko ba sa san shi, wallahi tallahi ni na yi imani suna san annabi kuma sun fi mu san annabi. Ni na yi imani da haka, kai kuma sai ka bayyana ka ji. Idan ka ce rashin yin maulidin su ya nuna ba sa son annabi, ma'ana yanzu kai ka karyata sahabban annabi gaba ɗaya, ka zama ɗan shi'a, ba ka yi mamaki ba in ka yi haka. Don akwai tarayyar juna tsakanin sufanci da shi'anci, idan ka tafi haka ba za mu yi mamaki ba. Amma muna kyautu ta maka da cewa ba za ka yi wannan barƙaɓiyar ba, ba za ka yi wannan wautar da rashin hankalin danganta sahabban annabi cewa ba sa son annabi, ko tabi'ai ba sa son annabi, ko tabi'u tabi'ina irin sai Imam Malik ba sa son annabi. Ni na tabbatar ba za ka yi wannan ba. Ya 'yan uwa, ba a fara yin maulidi ba a tarihi, sai da shekara 400 bayan hijira, 400 shekara 100 waɗanda suka fara yi su ne al-Fatimiyuna, yan daular Fatimiyya wanda suka kunshi Shi'a Fatimiyya suka fara yin maulidi a bankasa. Ba wani musulmin kirki a tarihi da ya fara yin maulidi kafin waɗannan. Duk wanda ya maulidi ya yi koyi da waɗannan ne, al-Fatimiyyun, al-Batiniyyun, yan Shi'a, kan tagarin yan Shi'a, wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini. Waɗanda suka ce zahirin azumi, sallah, zakka, aikin haji, wanda annabawa suka zo da shi ba shi ne manufar halittar halitta ba, batinin koyayye ba sallah ba azumi ba shi ne abin da aka halitta halitta da shi. A wurin su in baka yin zahirin kana yin batinin ka tsira, amma in kana yin zahirin baka yin batinin kai halakakke ne. Su ne wanda suka fara yin wannan. Gaba ɗaya addinin su da masu a biki ya ƙare gaba ɗaya, don su maulidin da suke farko yi maulidin annabi, sai su yi maulidin Aliyu, sai su yi maulidin Hassan, sai su yi maulidin Hussein, sai su yi maulidin Fatima, ba guda biyar ba kenan, na shida sai su yi maulidin sarkin da a wannan lokaci shi ne sarkin, shi ma sai a yi mashi a haɗa shi da waɗancan. To waɗannan su ne suka fara yin maulidi a bankasa kafin kowa, ga littattafan tarihi ne. Ya rike na a je a kaɗewa da littattafai ƙura a karanta a gari. Waɗannan su suka fara yin maulidi a bankasa. Don haka maulidi baya da hujja ko cikin Qur'ani ko cikin hadisi ko aikin annabi ko maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ko maganganun su, ba wata shaida ta tarihin mutanen ƙwarai da ke nuna maulidi. Duk wanda zai kafa masa hujja akan maulidi, hujjar sa ita ce tana takaituwa cikin ababe guda uku, ko su duka ko wani daga ciki: hadisin ƙarya ko da'ifin hadisi ba ɗaya ba kenan, san zuciya da mafarki ba biyu ba kenan, kamanceceniya da Kirista, arna kafirai. Kristi a sun da Kirista sun yi wa annabi Isa maulidi sun tuna ranarsa, to ai annabi Isa Allah ya fi cancanta a yi masa sama da annabi Isa, ta ga nan sun kai so ne wani Kirista, su da kansu sun faɗa shahidu shahidun min aliya. Don haka ya ‘yan uwa, hakikanin gaskiya in dai muna son mu so annabi hakikanin so, ga alamomin son annabi. Alama ta farko imani da shi, imani na gaskiya, son shi sama da yadda kake son uwa da uba da ‘ya’ya dukkan mutane a duniya. Alama ta biyu, yaɗa addininsa, ka yi amfani da iliminka da dukiyarka da kuɗinka wajen yaɗa addinin musulunci. Ka yaɗa shi ga wanda ba su musulunta ba, ka karantar da wanda dama su musulmai ne. Wanda bai musulunta ba, kira shi zuwa ga musulunci. Wanda ya musulunta, karantar da shi addinin. Yaɗa wannan addinin ta hanyar dukiyarka, ta hanyar iliminka. Wannan ita ce babbar alama ta san annabi sallallahu alaihi wasallam, yaɗa addinin da ya zo da shi, yaɗa sunnarsa. Annabi ya bar duniya a daidai lokacin da addinin musulunci bai wuce jaziratul arabiyya ba. Sai ɗan tsirarru da suka musulunta ko a Habasha ko a wani wuri na daban. Amma dai a jaziratul arabiyya, wannan tsohon ƙasashen yankin Gulf ɗin nan a daidai nan musulunci ko abin da bai kai haka faɗi ba. Amma lokacin da annabi ya bar duniya, Abubakar ya zama halifin farko, Umar ya biyo bayansa, Usman ya zo, Ali ya zo, cikin halifancin waɗannan halifofi guda huɗu wanda shekaru 30 kaɗai suka yi a duniya, sai da musulunci ya kai ƙarshen gabas, sai da musulunci ya kai ƙarshen yamma ta duniya, masarufin ardu magharibi ta gaba. A daidai wannan lokacin ba su da mota, ba su da jirgin sama, ba su da gidan rediyo, ba su da talabijin, ba su da jarida. Yawansu bai kai namu ba, mun fi su yawa. Dukiyarsu ba ta kai tamu ba, amma suna da commitment na addini, suna da iltizam, suna da ash'ur bil mas'uliyya. Su sun fahimci addinin a matsayin aiki ne, ba waka bace ba. Su sun fahimci addinin a matsayin yaɗa shi ne, ba tsayawa da bukukuwa bane ba. Da haka suka yaɗa shi, suka yi jihadi, suka kare daular Romawa, suka kare daular mutanen Fasha, cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba. Tazarin kila mutane suka ce a wannan lokaci, musulunci shekara Andalus ƙarshen yamma, musulunci ya kai har gabas, har kan gaba da ƙasar Ghana a daidai lokacin rayuwar sahabbai, cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba. Da wannan gurin tarihin Kano ya nuna addinin musulunci ya shigo Kano shekaru 600 baya ko sama da haka. Amma a yanzu in ka fita daga Kano ba za ka ci kilomita 50 ba sai ka samu gidan da magudi, wanda babban hauke ne na baya da wani yare sai naka, kuma bai shiga cikin addinin musulunci ba. Mu duba bambanci tsakanin yadda sahabbai suka nuna san annabi da yadda mu muke nunawa. Inda aikin da sahabbai suka yi mun yi daya cikin goma dinsa da sai ka cikin kilomita 100 baka isa da gidan ba maguje ba sai dai gidan mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Amma ga maguzawa a kananan hukumomin da suke cikin asalin jihar Kano, Kirista suna ribatan su, suna kokarin su samar da abin da ake kira kudancin Kano, yadda ake da kudancin Zaria, yadda ake da kudancin Borno. A yau haka kaga maka makan tuti a karamar hukumar Garko, a karamar hukumar Sumaila, a Kibiya, a Rano, a Tudun Wada, a Bebeji, a Karaye da sauran kananan hukumomi wujin da sauransu don kira don karanto su suke ginawa. A turo ɗan Ingila ko ba Faransa ko daga ƙasar Holland ya zo yana gudanar da tutu. Ka je ka gari ƙila ba ma guje hudu ne ko biyar suka zama kiristoci, amma a gina ƙaton tutu, a zo a yi gida na fada, a ajiye wa fada injin niƙa, a ajiye masa injin casar shinkafa, a ajiye masa shanu guda biyu da galma. Limamin juma'ar wannan yankin da ke liminta a kofar Hakimi baya da kaza, baya da injin tattasai, baya da komai a gidansa, saboda yadda muka rike addini wasa da biki. Saboda wanda zai kace 100,000 a mauludin gidansa baya iya ware 10,000 ya baiwa yara a ƙarshen mako, yake ku je ku musuluntar da mutane ga alawun ɗinku duk ƙarshen mako 10,000, wanda wata biyar za a yi yana ba su wannan. Wannan 10,000 mutane nawa cikin matasan mu masu cikin addini za ka tura karamar hukumar Garko ko Rano ko Tudun Wada ko Wudun ko Sumaila ko duk inda za ka tura su su je su yaɗa addinin musulunci su kira zuwa kan shahada. 10,000 mutum nawa za ka tura a mako? 10,000 za su ɗauki su fara mota su tafi da ita su je su dawo. 10,000 za su samu kuɗin abincin su a ciki su je ranar Lahadi su je ranar Asabar da Lahadi su je su dawo. Mutane nawa za su musulunta? 10,000 sai kayi mako biyar kana yi 100,000, amma a mauludin gidanka sai ka tara waɗansu shehuna masu rawani gaba wancan 10,000, wancan 50,000, wancan 30,000, wancan 100,000, ha babba ha ƙarami, gwargwadon girman rawanin kowane shehi, gwargwadon kuɗin da za ka sa masa ambulance. Waɗanda ba su da gaskiya, babu addinin musulunci a gabansu, ba sa son manzon Allah, ba gaskiya suke faɗa ba. Ta yaya in gaskiya suke faɗa za su kyale waɗannan kananan hukumomin da maguzawa? Ta yaya za su kyale Kirista suna kasa waɗannan mutane cikin addinin Kiristiyaniti? Su ɗauko su bayan sun kiristantar da su, su kawo su toshi nan kusa da Kings Garden ko kusa da Queens Cinema, a nan gurin suke training ɗinsu yadda za su koma su kira waɗansu zuwa ga addinin Kiristiyaniti. Jiya nan da yamma waɗansu ka zo wajen Malam Abdallah, wai Kirista ne ba ma guje ya tafi Kiristanci, wai suke ce musu ai mu da ku musulmi duk ɗaya ne, dan mu muna cewa Annabi Isa Ubangiji, kuma kuna cewa Allah ku Ubangiji, kun ga kenan kuma kun yarda Allah Uba ne. Wai wannan tambayar suka siyo tazara suka taho nan gadan kai don su tambaya, wai wata ansa za su ba su? Su fa musulmi ne, wata ansa za su ba su? Dan girman Allah, in malaman nan da suke da'awar san Annabi suke tsaye ku ce a rediyo da talabijin da gaske suke za a samu irin wannan? Inda gaske ne wannan maganar san Annabi, mutane ne kuwa karantar. Ka duba tsafin masallacin Juma da suke gari da kofar mai martaba sarki, akwai wani kwamiti na da'awa zuwa ga addinin musulunci a wannan masallaci? Ka zuwa masallacin waje, mutum 10,000 suke yin sallah a masallacin waje, mutum 10,000 suke a masallacin Khalifa Isa Karabi, mutum 10,000 suke yi. Akwai mota, akwai babur da waɗannan masallatai suka ware don tura matasa zuwa kira zuwa ga addinin musulunci? Babunsu da Annabi kawai faɗa suke, suna fakewa da Annabi sai su cewa waɗanda suke so jikokinsu ne, to sai ku saboda san Annabi sai ku so jikokin nasu. Amma ba inda sun san in sun tsareta jikokin nasu daga Annabi da jikokin kawai za su kira su zuwa gare su, ba za su danganta zuwa ga Annabin ba. A nan gurin a Kano duka bai fi shekaru 10 ba, 1988, wani mutum ya taso daga Kaulaha ya zo ya ce ya yi mafarki da Ibrahim Kaulaha yana fushi da mutanen Kano don sun kyale masallacinsa ya rugume. Ka ji ina 'yan Kaulahan su ba su gyara masa masallaci ba. Nan take aka tara miliyan uku, kuɗi miliyan uku a 1988, miliyan uku. Yanzu darajar miliyan uku a wancan lokaci, yanzu darajar miliyan 30 ce. Haka aka tara aka tafi da ita Kaulaha don a gyara masallacin wani. Me yasa ba a je an gina sababbin masallaci ba ƙananan hukumomin Kano inda maguzawa suke? Wanne ya fi lada tsakanin gyara wancan da ya rufe, wanda mutanen wajen suka fi zama sun fi tantance su gyara, da nan inda za a gina sabon musulmi? Abin da ya sa kuka zina kansu tafiya a kansu, wato suna shigar gidajen rediyo su yi ƙarya, su faɗa gwamnati ƙarya, zoku rubuta proposal wai suna san annabi amma sai an biya su mauludin nan da ake wanda gwamnati ta rawa sai suke a ciki wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa proposal suke rubutawa tun daga zamanin kanku ta har yau zamanin shekarau proposal suke rubutawa ko miliyan 2 ko miliyan 3 ko miliyan 10 waɗansu ma kwanaki aka ce an rufe hizba a yi addu'a a taimaka a saki a buɗe hizba sai wani wai aka kawo kuɗi da za a ɗan raba limamai ya ce wai komai ya tashi a ƙasar nan banda addu'a ita ce har yanzu ba ta tashi ba wai an ba su miliyan ɗaya ya rena wai waɗannan su ne masoya Allah su ne masoya annabi masoya addinin musulmi suna nan fa muna ganin su muna jin su muna ganin su san annabi wai za su zo annabi amma sai an biya su inda gwamnati za ta ce kai proposal ɗin nasu ya yi yawa a rage ko a ce gaskiya tun da an yi bara to bana kuma ku je ku yi dan Allah ita kuma gwamnati ta taimaka ta wata fuskar an kawo zokorodo an kawo fiya wata wajen wallahi ba za su yi maulidin ba za su yi ba amma suna yi ne dan a biya su shi kuma gwamnati dole ya bi su ko wannan gwamnan ne ko waye ya zo dole ya bi su sai an samu tsayayye da ba zai amma in ba haka ba sirri za su yi masa su ce kun ji wai jama'a wai ba za a yi maulidin sayyidina rasulullahi ba su yi wannan karere shi kuma kowa zai ji tsoro a ce baya san annabi wannan ƙaryar za su yi masa ba Allah ne a gabansu ba wallahi ba sa jin tsoron Allah za su yi shiga gidan rediyo su ce dai izala ne don zulun zalaha ne don yi kukuta daga sharrin su dole ya dan saki kuɗin a je a yi a ya da mungula a huta da kuɗa amma wallahi babu Allah a gabansu ƙaryar su inda Allah a gabansu su faɗa mana tsakanin su da muridansu uwa ya taɓa fita ya je wa'azin maguzawa ba a fara yin wa'azin maguzawa ba a je a kira su zuwa ga addinin musulunci sai da ahlus sunna suka bayyana a kansu duk inda kwamitin basal wa'azi yake na a kira mutane zuwa ga addinin musulunci za su samu na ahlus sunna ne ko ahlus sunna gaba ɗaya ko ahlus sunna dai rabi da rabi amma dai ahlus sunna ne ba a yi za a yi ka samu wata gida saboda haka wannan ya zama wajibi idan muna son mu bayyana sabba ga annabi mai kira zuwa ga addininsa na uku yawaita salati a gare shi musamman ranar juma'a da daren juma'a na hudu ba da kariya gare shi da ba da kariya ga sunnarsa na biyar son ahalinsa mutanen gidansa matansa ƴaƴansa jikokinsa na shida son waɗanda suke kira zuwa ga tafarkinsa duk waɗannan alamomi ne na son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji da mu da muka ce yin maulidi ya saba koyarwar annabinka da waɗanda suka ce yin maulidi gaske ne daidai ne a shari'a ya ubangiji wanda yake kan ƙarya ya ubangiji ka kunyata shi ya ubangiji ka daidaita shi wanda so yake kan gaskiya ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka ba shi nasara ya ubangiji ka sa masa haske a cikin rayuwarsa ka sa masa ci gaba ya Allah ka taimaki mai taimakon addininka da dukiyarsa da iliminsa da mulkinsa ya ubangiji duk wanda yake kawowa addininka cikas ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da mulkinsa ya ubangiji kawo masa cikas a cikin rayuwarsa ya ubangiji zare albarka a cikin rayuwarsa ya ubangiji ka taimaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهدي حقوق الدين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه